الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام شيخ أبدا كراتو أتكين شره وانا دل التافي ميسونا حسن المسلم وديكي لو كده الأذكار النبوية wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a munasabobi daban-daban da kuma sanin wannan shine fassarar fadar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila fassarar wannan aya shine aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yake yin zikiri da yawa ya yake tasbihi da yawa kida irin waɗannan azkar din da aka ruwaito yana yi a munasabobi daban-daban fassara sabanin wannan to ba za su zama karɓaɓɓiya ba za mu tashi a wannan darasi wanda shine na hudu ne ko na biyar
na hudu
za mu tashi a kan du'a'u lubsi thawbi addu'ar sa taguwa الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله يبو دغوديا لكراري سنتبتك الله الذي كساني هذا الثوب وانده يتفات الدنيا wannan tufar warzaqanihi ya kuma azurta ni da shi min ghairi hawlin minni wala quwwa ba tare da wata dabara daga wajena ba ba kuma tare da wani karfi ba wannan hadisi ashabu sunan suka ruwaito shi banda Nasa'i Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah su suka ruwaito wannan hadisi hadisi ne da aka samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam Mu'adh ibn Anas al-Ansari radiyallahu anhu an ruwaito shi ta hanyar Sa'id ibn Ayyub an Abi Marhum an Sahal ibn Mu'adh wannan shine isnadin hadisin isnadin hadisin hasan ne kai bai kai matsayin sahih ba sannan shi wannan Sahal ibn Mu'adh shi kadai ne ya ruwaito hadisin daga mahaifinsa abinda hadisin ya kunsa shine godiya ga Allah ta'ala da yabansa akan arzikin tufa da ya baka wanda ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah wanda idan ba ya ni'imta ka da ita ba babu yadda za ka iya samu domin sani cewa sitara tana daga cikin ni'imomin Allah na farko da ya wadan adam tun daga halittarsa kuma ya sanya wannan ya zama fitira fitira ce ta dan adam in ba dan adam ya fita daga fitirarsa ba to ba ya zama tsirara shi yasa za mu ga lokacin da Adam a aljanna shi da Hawwa daga shi sai matarsa amma yayin da suka ci itaciyar da Allah ta'ala ya hana su ci sai ya zama sitirar da take jikinsu ta zube ba su zauna a haka ba duk da cewa su kaɗai ne sai Allah ya ce wa tafiqa yaksifani alayhima min waraqil janna akala minha fa badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqi janna suna ci da abin din su stress su ta zube aura su ta fito sai su karka cire ganyen aljanna suna stress al aura su da ita zai na maka tun farko wanda ita ce Hijira ta farko da Allah Ta'ala ya sanya dan Adam akan ta. To bayan ya saukar da su daga aljanna, ya saukar da su doran kasa, sai Allah Ta'ala yake gayawa ɗan Adam, ya bani Adam qad azzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khair. Wato tun daga saukar da su Ubangiji ya musu imtina ne da wannan ni'imar da ya musu, cewa ku ya Adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum, ya ku dan Adam mun saukar muku da tufafin da za su rufe tsiraicinku, wa risha da tufar da za ku rike ta daga ganyayyaki ko daga gezar abin nan dabbobi. Sai ce wali ba su taqwa zalika khair, amma sutura ta taqwa wanda ita ce tafi alkhairi. To da Ubangiji Ta'ala ya nuna maka cewa sutura iri biyu ce, akwai sutura ta zahiri, akwai sutura ta batini. Sutura ta zahiri ita ce wacce kowa da kowa, duk wani jinsi na dan Adam yake amfani da ita ba tare da bambancewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, ko mu'mini da wanda yake ba mu'mini ba, fajiri da wanda yake mai da'a, babu bambanci a nan, kowa yana sa sutura. To sai dai suturar da tafi a gurin Allah ita ce suturar zuciya, libasun taqwa, mutum ya sa suturar tsoron Allah. Sutura ta baɗini ita ce don duye da za a kyautata zahiri, in baɗinin bai kyau ba to bai zama ado ba, ya zama shirme. Saboda haka yadda za a yi inaya da zahiri wajen mutum ya ga cewa ya yi shiga mai kyau mai ma'ana, to ya kamata inaya ta da baɗini ta fi wannan. To saboda haka shigowar ko samun sutura ga ɗan Adam wannan cigaba ne, cigaba ne daga cikin ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah Ta'ala da yake wa ɗan Adam. Don haka ɗan Adam yana buƙatar yi wa Allah godiya a duk sanda ya samu wannan ni'ima ɗin. Sai ya ce du'a'u lubsi thawbil jadid, addu'ar sa wato tufar da take sabuwa. Wancan na farko maganar tufa ce kawai, sabuwa tsohuwa duk tufa ce. In sabuwa ce akwai wata addu'a ta musamman wato karan farko da mutum zai sa ta, to shine sai kawo wannan hadisin da yake cewa Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a la wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a la. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, Allahumma lakal hamdu أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يا أوبنجي الله لك الحمد وديتا تبت غريك أنت كسوتني كيني كسن كتفات الدني وننتفى. أسألك من خيره إن روكك الخير دا وننتفات تترى وخير ما صنع له da alkhairin da aka yi wannan tufa saboda shi. Wa a'udhu bika min sharrihi, ina neman ka tsare ni daga sharrinsa. Wa sharri ma suni ala, da sharrin da aka yi da sharrin da aka yi tufa saboda shi. Wannan hadisi hadisin Abu Sa'id al-Khudri ne, Sa'id ibn Malik radiyallahu anhu, kuma ya zo ta hanyar Sa'id al-Jurairi, Sa'id al-Jurairi wanda ya ji shi daga Abu Nadra, shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri. Sa'id al-Jurairi daga Abu Nadra daga Abu Sa'id al-Khudri, wanda shi ne isnadin sa. Kuma mutane da yawa daga cikin marwata hadisi sun rawaito hadisin daga shi al-Jurairi. Sa'id al-Jurairi ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa, bayan ya makance ya samu ikhtilati. Wato ikhtilati shi ne mutum ya ɗan samu mantuwa abubuwansa da ya riƙe da duk su rikice masa, ya riƙa haɗe-haɗe a cikin ruwayarsa, wanda shi ake cewa ikhtilati. Wato idan mantuwa ta yi tsanani ta yadda mutum da yake ba da hadisi bisa istiƙama ya dawo kuma yana yana hada-hade kama wannan isnadi ya hada shi da wancan ya dauko wannan matani ya dora akan wannan isnadi da sauransu to da shi ake cewa ikhtilati idan mutum karbe abin da karbabbe ne a gurin malamai sannan ya samu wannan matsalar to akan raba daliban sa gida biyu a tantance waɗanda suka ji hadisansa da farko kafin ya samu wannan matsalar sai ya zama hadisansu daga gare shi karbabbu ne da sanda suka rawaito sai a karba sai kuma a tantance waɗanda su kuma daga baya suka zo suka same shi bayan ya samu wannan larurar to sai su ma sai a zo a tantance hadisansu sai zama hadisansu an samu tawakkufi wato in sun rawaito to za a dan dakata ba za a karba ba sai idan an tabbata cewa wannan daga cikin abinda suka kiyaye wannan shine abinda malamai suke yi dangane da hadisin mukhtalit wanda ya samu wannan illa ta sakarkucewar lamarin haddasa to shi Sa'id al-Jurairi yana daga cikin da suka samu wannan matsala akwai waɗanda sun je hadisansa kadiman kamar irin su Hammad ibn Salama ya ji hadisan Sa'id al-Jurairi tun farko-farkon lamari akwai kuma wanda suka ji daga baya-baya irin su Hammad ibn Usama irin su Abdullahi ibn Mubarak irin su Isa ibn Yunus irin su Abdulwahab ibn Ata al-Khaffaf da sauransu to waɗanda suka rawaito wannan hadisin suka rawaito akwai da yawa daga cikin malamai da suka ji wannan hadisi daga al-Jurairi akwai Abdullahi ibn Mubarak akwai Isa ibn Yunus ibn Isra'il ibn Abi Sa'd as-Sabi'i akwai irin su Abdulwahab al-Khaffaf akwai su Hammad ibn Usama akwai Al-Qasim ibn Malik da Al-Marwazi da sauransu wannan duk sun ji hadisan daga Al-Jurairi shi kuma daga Abi Nadra daga Abi Sa'id al-Khudri to amma Hammad ibn Salama ya saba musu a ruwayarsa shi ya ji shi daga Al-Jurairi daga Abi al-Ala ibn Abdullah ibn Shakhir mursalan wato ba tare da ambata Abu Sa'id al-Khudri a ciki sannan Abdulwahab al-Thaqafi shi ma ya ji hadisin daga Al-Jurairi shi kuma ya ji shi daga Abi Nadra mursal ba ambatan Abu Sa'id al-Khudri a ciki kun ga sama'in waɗancan duka sun ji hadisin ne ba da ikhtilat waɗancan jama'ar duk da muka ambata da farko sun ji hadisin sun samu karatu a wajen Al-Jariri ba da ikhtilat bayan ya samu matsalar da ya samu sabanin Hammad ibn Salama shi yana daga cikin sama'in san qadim ne ya daɗe da jin hadisansa to ya saba musu shi yasa wasu malamai sai suka kamar Imam an-Nasa'i sai suka ce ruwayarsu Hammad ibn Salama wanda kuma abin nan ta zo daidai da tashi wajen irsalin hadisin a ruwayar Abdulwahab ibn Abdul Majid al-Thaqafi ita ta fi ƙarfi saboda haka sai suka rinja hadda janibin irsal wato hadisin mursal ne babu ambatan Abu Sa'id al-Khudri a ciki duk sanda hadisi ya zama mursal to ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗin da hadisi zai zama karɓaɓɓe saboda ya rasa ittisalus sanad yanzu sanadin bai cika cif-cif ba yadda ake so an samu gibi a cikin sanadinsa to da zarar aka samu gibi a cikin sanadin hadisi to ya tashi daga aiki ya tashi daga sahihi ya koma wani abu daban ya koma ga ifi saboda kaga a bisa wannan bayani hadisin bai tabbata ba wanda haka Hafiz ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin sa Nata'ijul Afkar da ya yi takhrijin littafin Azkar na Nawawi ya ce hadisin hasan ne idan aka hada shi da hadisin Mu'adh ibn Anas da muka karanta da farko hadisin Mu'adh ibn Anas cewa alhamdulillahi allazi kasani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan shine hadisin Mu'adh ibn Anas sai ya ce in aka dauki wannan ruwaya aka hada da wacce zai iya zama hasanul ghairi amma ba zai yi shi kadai.